Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Ganin yadda a Najeriya ake mayar da hankali wajen koyar da ilimin harkar noma tun daga makarantun secondary har zuwa jami'o'i, amma har yanzu noman gargajiya ake yi maimakon noman zamani. A makon da ya gabata mun yi alƙawarin kawo kashi na ƙarshe a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki kan harkokin noma a Najeriya, inda muke jin dabaru da kuma shawarwari ga manoma da gwamnatoci don tabbatar da bunƙasar noma a Najeriya. Ga ƙarshen tattaunawar da wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina ya jagoranta, wadda ta haɗa da Malam Musa Labaran Wamba da Alhaji Musa Ibrahim.
A Najeriyar nan muna da jami'o'i musamman su kutum da gudana aikin gona, don nasu akwai University of Agriculture a Makodi, akwai a kure ne wani wuri a can kudancin ƙasar nan, sannan jami'ar Ahmadu Bello tana da babbar cibiyar bincike kan aikin gona da duk ƙasar nan babu irinta, sannan akwai kwalejin aikin gona a Kaduna, sannan babu wata jami'a a Najeriya da babu tsangaya su kutum da guda wato faculty akan sha'an aikin gona. Amma duk da waɗannan abubuwan, me yasa ne har yanzu a ƙasar nan an ka samu ci gaba wurin noman zamani, kullum noman mu irin na gargajiya ne?
Wato gwamnati bata mai da hankali akan ainihin taimaka waɗannan jami'o'i ba, kuma ta sa ido akan waɗannan gurare da ka faɗa. Yanzu babban misali kama manta da akwai Jos. A Jos suna fitar da hatta magani da allurai na dabbobi na magance cututtuka, suna fitarwa har na ɗan adam. In fact akwai wannan tsuntsuwar salwa wanda take tashi din nan, sun yi research ne ta gida, suna ta yin waɗannan abubuwan, amma gwamnati bata sa ido a kai ba. Amma ina ganin abin da yake faruwa, kaga akwai ƙasashen da muka tashi tare da su sun mana nisa, kamar su Malaysia, su China, su Singapore, su South Africa da Isra'ila. Abu ɗaya zan tuna ma, akwai kamfanin Steya da ya zo Bauchi, akwai kamfanin Fiat a Kano da Kaduna, ina ganin da Lagos. Yanzu waɗannan kamfanukan tare suka zo Najeriya, suka je South Africa, suka je Isra'ila, suka je India. Yanzu ana ƙera waɗannan motocin a India, kuma inda suke ƙera su, haka a South Africa, haka a Isra'ila. Amma mu yanzu a Najeriya gaba ɗaya ma, yanda ake haɗa ƙarafan a tada motan, duk kamfanonin sun mutu. Babban matsalar da muke fama da ita, mu a Najeriya ba ma yunkurin kashe kuɗi a ɗakunan bincike, musamman jami'o'inmu. Kuma wannan abu ba na gwamnatin tarayya ne kaɗai ba, don akwai wani wata rana da ina karanta wani labari, wani Bature daga jerin Wandonsa, ba za ka yi tsammani yana da 10,000 ba, ya ɗauki $7,000,000 ya bayar da ita a jami'a, ya ce a yi bincike a kan nau'in wani cuta, ina ganin ko cutan agana ne ko wani abu, a samo maganin a sayarwa da al'umma kyauta. To mutane nawa ne masu kuɗi da shugabanninmu suke ɗan leƙawa jami'o'in nan? Ce Ahmadu Bello University zare wannan jami'a ce tamu ta arewa, ga naira $100,000,000, ku yi wannan bincike ku gano iri ingantacce wanda manomanmu za su noma. Ila kai ma da ka ba da wannan kuɗin, 'ya'yanka za su saya su ci, kai ma za ka saya ka ci. So ainihin rashin mai da hankali a kan kimiyya da fasaharmu, rashin kishin ƙasa, da kuma rashin son ci gabanmu, ina ganin wannan shine ya jawo mana waɗannan matsaloli. Za a ga mutum ko kasuwa ya je, idan zai sayi abu ba zai sayi na Najeriya ba, na ƙasar waje zai saya, ko da na ƙasar wajen bai da ingancin nasa. Ina ganin ya kamata mu zauna mu yi tunani, mu wa kanmu karatun ta nutsu, mu tsaya mu gina ƙasarmu da kanmu. Wata ƙasa ba za ta gina mana ƙasarmu ba, ba ɓangaren fannin noma ba ma, duka ƙere-ƙere da kimiyya da fasaha. Mu tsaya mu karantar da yaranmu su ƙware, su yi ƙoƙari su fito mana da sababbin ainihin fasahohi daga jami'o'i, domin ƙasarmu ta ci gaba. Idan ƙasarmu ta ci gaba, gaba ɗayanmu muka ci gaba, Afirka ce ta ci gaba, domin kar ka manta Najeriya kamar uwa ce wa Afirka.
Malam Musa Labaran Wamba, idan misali a ce yanzu gwamnati ta kira ka, ce Malam Musa ka zo a matsayinka na mai ruwa da tsaki a harkar noma, muna son mu gyara aikin noma a Najeriya, muna son ka ba mu shawara da me ya kamata mu yi na gaskiya domin a samu aikin gona ya samu ci gaba da ake bukata, me zaka ce mata?
Ba abin da zan faɗa illa in ce tun daga me da harkar noma ne a koma karkara a samu ainihin manoma wanda su ne suke noma. Dama ka san shi abu manoman da muke da su a kasa yanzu za a baka hujiya cewa wanda ba su yi ilimi ba ne, ba su yi menene ba. To wannan ba hujiya ba ne. Na ba da gaske cewa ko wanda kauyuka da ka shiga a nan Najeriya, akwai suna da ƴaƴansu da sun riga sun yi makaranta. Ba za a rasa wanda sun riga sun yi makaranta fanni noma ba. In aka samu iri wannan su ne za su zama interpreter. Ce wato ga abin da ya kamata yi, ga iri noma ba wani abu ne mai wahala ba. In aka ce ga abin da ya kamata ka yi, ga tsari da ya kamata ka yi, yanda mu mun je mun duba yanda Ghana suke nasu, kaga ba wani abu ne mai wuya ba. Ya kamata a zo a ce ma mutum to ga yanda za ka shuka, ga yanda kuma za ka lura da gona, ga yanda za ka girbe, ga yanda za ka ɗauka kayan gona, ga yanda za ka aza shi.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar da ma shirin na yau baki ɗaya. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Gaisuwa ta musamman ga Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim, sai kuma shi jagoran tattaunawa wakilin murya Amurka Hassan Mainakaina, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.